نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نعين ثلاثة عشرين دهودو دهوكو عشرين دهوكو دوات زمادة الثاني هجرة تدبو إلى دريقود الأربعين دهيا أوات تروى muna goma sha takwas ga watan biyu shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana haduwa a masallacin kofar arewa garin Gumel dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Muqarrad na Imam Bukhari wancan satin mun kana ne a babukan da suka yi bayani na irin addu'a da za a wa mara lafiya idan an haziyarce shi mun samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai addu'a da sa'ad yake ce mashi Allahumma shfi sa'adan har ya mashi addu'a sau uku muka kuma ji falalar mara mai ziyarar mara lafiya da zarar mutun ya bar gidan shi to yana tafiya ne a cikin itatuwan gidan aljanna shine abin da muka fara yau hadisin da zamu tashi akan shi shine na 522 a farkon babi na 237 masu irin littafi na shafi na 195 darasi kuma na 78 Imam al-Bukhari ya ce babun ko kuma babul hadisi lil maridi wal a'id babin da yake jawabi kan tattaunawar mara lafiya da mai ziyarar shi a yanzu ma in ka je ka ziyarci mara lafiya a iya dan tattaunawa da kai da shi a yi zance ko kuma kawai in ka je ka ce Allah ya kawo sauki shifata Allah ko dai addu'a da zakai mashi kawai jiwa za ku yi ko akwai damar da za a yi ɗan musayen zantuttuka to kaga musulunci kenan kusan ko ina yana da buƙatar hujja yana da buƙatar dalili wani na ƙara gaggata maka faɗin Allah madaukakin sarki ma farraquna fil kitabi min shay inda zaka bi addinin musulunci komai addinin musulunci yayi magana akan shi kamar da wani sahabi yake magana cewa na rantsa da Allah tsuntsun da yake fulfulwa a sama sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana karatu a kan shi to kurewa ma dai shine har shiga ban daki da fita sai da addinin musulunci ya karantar da mutum to in ka je wajen mara lafiya ma abinda zaka faɗa sai an gaya maka kai a darussan da zamu zo gaba har inda zaka zauna in ka je ziyarar mara lafiya sai an gaya maka a cikin musulunci to hadisin da zamu tashi akan shi Imam al-Bukhari yace haddathana Qais ibn Hafs qala haddathana Khalid ibn al-Harith qala haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far qala akhbarani abi anna Aba Bakr ibn Hazm wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nas min ahli al-masjid Abu Bakr ibn Hazm da Muhammad ibn al-Munkadir da sauran taron jama'a Adu Umar bin al-Hakam ibn Rafi al-Ansari waɗannan mutanen gaba ɗaya sun je ziyara irin ta gamayya da ake ana zaman majalisi ɗaya bai da lafiya a hadu a je a duba shi daga masallacin ku ne daga gurin aikin ku ne gurin sana'ar ku ne gurin kaso shi ne an samu ana tafiyar wannan adunkule a je a duba mara lafiya yanzu ga taron tabi'a irin wannan Abubakar ibn Hazm Muhammad ibn al-Munkadir sai aka ce kuma fi nasin min ahli al-masjid da waɗansu mutanen cikin ƴan masallacin su Muhammad ibn al-Munkadir waɗannan dai su ne manyan tabi'a da ya kamata a ambaci sunan su shi yasa aka ambata ma sunan su Adu Umar ibn al-Hakam sun ziyarci Umar ibn al-Hakam shi ma tabi'i ne Ibn Rafi al-Ansari qalu da suka je sai suka ce ya Aba Hafsin baban Hafsa kaga wannan yayi dace da Umar dan Khattabi a suna da alkunya ko sunansa irin sunan Umar dan Khattabi alkunyarsa irin alkunyar Umar dan Khattabi Abu Hafsin shi ma Abu Hafsin shi Umar shi ma Umar iyaye ne kowa da nasa ko haddathana yasi hadithna sai suka ce ba mu labari nan da suka je ziyarar mara lafiya an yi ziyara an kare to yanzu mara lafiyar ne ake so ya kawo zance sai suka ce hadithna ba mu labari qala sai yace sami'tu Jabir bin Abdullah qala na Jabir dan Abdullahi ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شي جابر يتي ناجي منذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من آد مريضا وانده يزيارتي مرا لافيا خاب في الرحمة يا كوسا تكر رحمر الله مدوك كنسركي da ka zashi ziyarar mara lafiya to kusawa kake cikin rahmar Allah kamar yadda hadisan da muka wuce na falalar ziyara da ka fito to kana yawo ne a cikin itatuwan aljanna wannan kuma sai yake fassara maka a kana yawo ne a cikin rahmar Allah khada fi rahma hatta idha qa'ada har sai lokacin da ya zauna ko kuma har idan ya zauna a wajen mara lafiyar istaqarra fiha zai tabbatu a cikin wannan rahmar ta Allah madaukakin sarki Allah ta tabbatar da mu
amin
to kaga babin shi Imam al-Bukhari hadisin ya kawo shi ne domin ya kulla dalili akan tattaunawar mai rashin lafiya da masu ziyara amma malume suka ce muhallu shahid ko da za a iya samu shine kalmar da suka ce hadisna ba mu labari ko maimakon ya ba su labarin duniya sai ya ba su labarin ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari in ka tashi ziyarar mara lafiya to kana yawo ne a cikin rahmar Allah madaukakin sarki in ka je ka zauna zaka tabbata tsamo tsamo a cikin rahmar Allah ka sada gure ita to banda wannan kuma zamu tada hadisan da muka wuce a baya zamu iya karo wanda za su yi daidai da wannan tarjuma din shine zancen mai ziyara da wanda aka ziyarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci Sa'ad aiko sai yake ce mashi gahi na taho gargarar mutuwa ina da dukiya manzon Allah in yi wasiya kaga ita tattaunawa ce ko babu wanda zai gaje ni sai ƴata guda ɗaya ta in yi ziyara a in yi ciyar da dukiyata in bada ta gaba ɗaya manzon Allah ya ce a'a in bada rabi a'a in bada biyu bisa uku a'a in bada ɗaya bisa uku manzon Allah ya ce to ka iya bada ɗaya bisa uku amma fa shi ma yana da yawa sannan ya ɗaga hannu masa addu'a Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan sannan sai ya gaya mashi kuma ba mamaki ma fa ka iya yin tsawon rayuwa don haka dukiyarka in ka ciyar za ta ma amfani in ka ba wa matarka za ta ma amfani in ta yi kaza za ta yi ma amfani kamar akwai mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya ya miƙe ya ci gaba da amfanuwa da dukiyar shi har yayi ƴaƴa da yawa daga ciki uku suka yi riwayar hadisin da muka karanta a baya in ba mu manta ba amma daidai lokacin da suke hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saka ya dai ta to kaga inda an ce ya bada dukiyar ya bada kuma rahin lafiya ta warke babu jari kaga an sake komawa da baya kenan ko sai manzon Allah ya karantar da shi to in kana rahin lafiya kana da yakinin ka zo mutuwa karfawa magada mugunta ka rabar baki daya ka iya yin gaba daya ka rabar kuma Allah zai ka fadar ka kuma ga tsufa ya zo ko dan haka to ka basu da dan wannan abin da za a amfana yana da mutukar alkhairi kaga wannan tattaunawa ce tsakanin mai ziyara da kuma wanda aka ziyara aka ziyarta an samu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabi shi nan kuma an samu a tsakanin tabi'ai sun tattauna lokacin da aka je ziyarar mara lafiya Allah ya sa mu dace babu man salla inda al-marid babu wanda yayi sallah a wajen mara lafiya ka kai wa mutun rahid mara ziyara kuma sai sallah ta kama ka sai kuka yi sallah a gurin da ake jinye shi ɗakin ko asibitin akwai laifi ko babu ko kuma dole sai kun dawo masallaci ku yi sallah حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد ابن عمر عبد الله بن عمر يا زيارتي ابن صفوان وانا متل دا اكي كرا ابن صفوان تو شي ابن صفوان وانا مي شرمين سي يكي تيوا اشبه وانا يكو دا تيوا اذا من تو ابن صفوان اني نتي عبد الله بن صفوان ابن امية ابن خلف زي فدا تيوا اذا من تو عبد الله بن صفوان ابن امية ابن خلف zamu tada shi kuma ibaya ibn khalaf din zamu tada hadisin shi inda suka sa kafar wando da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin arnin da suka fitini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umayyah ibn khalaf din amma kuma daga cikin tsantsan shiga shi Allah madaukakin sarki ya kudda wadanda suke kuma manya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi wanda ake addu'a din Abdullah ne ibn Safwan shi kuma Safwan din da dan gidan Umayyah ibn Khalaf sai ce shi wa ibn Safwan ghairu wahidin fi sahabati wa tabi'in da ibn Safwan yace ba daya bane cikin tabi'ai ba daya bane cikin sahabbai suna da yawa matuka to amma wanda yafi dacewa a ce Abdullah ya ziyara shine Abdullah ibn Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf to shi da ibn Umar ya kai mashi ziyara فحضرت الصلاة في لوكت صلى يرزكيش فصلى بهم ابن عمر ركعتين فابن عمر يجا غورنتي سو صلى ركعه بيو معناه تفيد da akai kenan wajen ziyarar tana da tazara sai sallace su sallah raka'a biyu wa qala sai yace inna safurun mu matafiya ne dan haka ku tike ku cika sallah shine muhalli shahida imam al-bukhari in ka ziyarci maral lafiya ta iya sallah a wajen wannan maral lafiya fa salla bihim ibnu umar raka'ataini wa qala inna safurun ite masu mu matafiya ne ku cika sallah wannan hadisan da irin makamantan su kamar na Abdullahi ibn Husayn ko Amr ibn Husayn su ne suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba yin kwanaki 13 a garin Makka ko kwana 11 yana yin sallah raka'a biyu idan yayi sallama sai ya ce inna safarun fa atimmu mu matafiya ne ku ciko sallar mu matafiya ne ku ciko sallar ku mu matafiya ne ku ciko sallar ku amma an ce da duk sahabban manzon Allah ba wanda ya rawaito sai shi daya kuma shi ma ta hanyar da ake koya ɗaya ce dan haka malamai suke ganin karancin kafa hujja da wannan hadisi din dan haka dai su har yanzu su kuma inda an kafa hujja da shi to zai bada damar wanda zai wuce kwana uku yake yin kasaru a lokacin da zai cika sannan kuma wanda ya jagorance mutane kasaru abinda yafi kusa da sunna shine ba lokacin da zaka kabarta sallah bane zaka cewa mutane ni matafiyi ne mamaki sai ka ma ce matafiyin ne ka kare sallah kuma ne ya zo jona a daidai lokaci dan haka lokacin da kai sallamar ka assalamu alaikum wa rahmatullah wasu suka ce anan zaka tsaya kai magana sannan kuma ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah inna safarun fa atimu mu matafiya ne ku ciko sai ka ce kuma assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wa alaikum assalam
awali ya soja ala ibn umar ibn safwan wani ya soja adani ibn umar ibn safwan
babu lokaci adani na'am
adani abdullahi ibn umar ibn safwan dan kuma adani umar ibn safwan
nakan ne yake da dan matsalar bugu gaskiya amma dai gaskiyar magana shine Adam ibn Umar ibn Safwan to tunda ibna tazo wata kilfa ya hade ta a samu tabewa wajen mai rubutu shine amfani ga zaman to akwai nuska da yawa madama a cikin majalisi din wani abubuwan akan samu babata masu bugu kuma akwai a tantance ba sai ka tarda kamar an samu yar matsala kamar hadisin da na karanta a baya ai mun karanta Abubakar ibn Hazm ne ko amma shine wannan sharhin da nake magana shi kuma Abubakar ibn Jaz'in to kaga jazbin kamar bai yi kama da suna ba amma shi kansa da yazo sharhin sai yake ta amma al-aswab ko kuma al-aqrab ne zaman to ibn hazm ne maimakon ibn jazin ko juzin to ana iya samu irin wannan wani lokacin abugu wani lokacin kuma dama rubutun ai kawai imla'i ne ake kuma babu wannan dugo a sama ba dugo a kasa kai ne zaka ga me ya kamata a sa a gurin duk wannan dugon yana daga cikin gudunmuwar da Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ya bada shine yayi ta'ajimin al-Qur'ani ina da ka bi tarihin alqur'ani mai girma yana daga cikin wanda suka bada gudunmuwa mai yawa shine wajen ta'ajimi na alqur'ani abinda ake nufi da ta'ajimi shine a mai dage-dage shi kuma tasa gudunmuwar ba a yi mata dugo a ƙasa ya a yi mata dugo guda biyu fa'un a yi mata dugo a sama qafun a yi mata guda biyu ko umar shi ne qafun a yi mata a ƙasa ta a yi mata dugo guda biyu sa'un a yi mata guda uku wannan gudunmuwar da shi Hajjaj ibn Yusuf ya bada a wajen cikar alqur'ani kamar yadda yake a yanzu da duka qur'ani ko haka yake tafasir kawai lankwahe kai ne zaka tunani kaga me ya kamata nan sa'un ce nan jimun ne nan ka'un ce nan waye yasa to ake samun kwaba da yawa to yasa wani lokaci malamai in suka zo karatun hadisi za ga in suka fada za su ce maka bitahtiyya ko bil fawqiyya bil muwahhada ko bil musallasa haka ake karatu wannan ana karanta shi ne bil musallasa wannan kabar mai dugo to dugo daya biyu uku zaka sa maka ko a ce maka al mu'jama al muhmala duk shi ne amfanin sa lokacin da babu wannan ta'ajimi din to amma da aka samu irin mu da yawa sun shigo musulunci wanda ba larabawa ba. Gane larabci matsala ne, gane nahawu matsala ne, gane sarku matsala ne, kuma iya karatun ma matsala ne, sai aka ce to a diddige alqur'ani sai ya zama to yayi sauki wajen karatu. To yanzu duk da an yi digidigin yana da matukar wahala wajen gane abin da yake karanta na alqur'ani din. Eh, gaskiya daga cikin abin da muka danyi sauki akan shi, hatta tarihin yadda qur'ani yanzu yana da matukar muhimmanci mutane su karanta shi gaskiya. Akwai wani littafi da na gani mai matukar tsada, yana da PDF copy din shi wajen shekara 5 ko 6, in Allah ya dade yin kokari na lalimo shi, mutane su karanta. Ya bibi yadda alqur'ani yanzu har irin zafin lokacin da muke da shi a yanzu da irin gudunmuwar da kowa ya bashi. Eh, Allah ya samu dace. Da haka dai Ada ibn Umar shine abin da yafi dacewa a cikin hadisi, wallahu ta'ala alam. Sai ke ta ina safarin mu matafiya ne ko? Eh, amma abin da yafi dacewa shine idan ka ziyarci mutane tafiyar ta kai ayi masa kasuru, wannan sabanin malamai ne, wasu sai kilomita kaza, wasu sai mil kaza, wasu sai mil kaza. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce babu yadda za a yi ku tashi cikin kungiya ku dan je gari don biyan bukatar ku, kuma ku ja sallah ku ce ku matafiya ne, ni a gurin sa ba haka bane ba. Yace ma annaba safaru min al-ufuqi ila al-ufuqi, abinda ake cewa tafiya shine ka taho daga uwa duniya ka je uwa duniya, wannan shine ake kira dan tafiya. Kuma da kin kai dai ne ko ku biyu kuna da damuwa, amma kun tafi ku 30 ku 40 kawai daga nan za ku je dan bayan gari ku, za ku kare guri ku sayar masaya ne. Yace a to amma dai sauki ya zo cikin addinin musulunci, komai kankantar tafiya in dai ta amsa sunan bulaguro to a iya mata sallah ayi raka'a guda biyu, inda baki ko yan gari wanda suka bi ku sallah, idan limin ya kare sallah assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah, sai ce mu matafiya ne, yan gari ku cika sallah ku, shikenan. In ba kuka kyale wanda kun ce assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah, yana dan gari ne, sai na dai ka ba kai ci gaba da tafiya. Na taba gani ni haka lokaci zamu taho da jama'an ka daga yan kaba, mu mun yi magariba kan yanzu shi, saboda ka direban motar he jona da mu, na kabar da sallah ina da baji magara sai ga kan suna sallah, mu isha muke da muke raka'a bi muka sai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, assalamu alaikum warahmatullahi, har yau mai cika wani ko har yau ban gaya mashi ba, kaga shi attara da sa har magariba ma kasar ake mata. To kaga lokaci ya kamata kenan din kana kare ka, sai mu matafiya ne wanda suka yi magariba su cika sallar su, Allah ya sa mu dace. Babu iyadatul mushrik, babu ziyara ga mushriki. Ana iya ziyarar mutumin da yake ba shi da addini mushriki? Malamai sun tattauna, amma dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci guda ɗaya, mu ji me ya faru. Haddathana Sulaiman ibn Harbin qala haddathana Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas anna ghulaman min al-yahud kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wani yaro cikin Yahudawa ko saurayi gulam wani cikin Yahudawa, kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima. To a cikin masu barance da gidan manzon Allah, masu mai dawainiya har da wanda ba musulmi ba, har da Yahudi, sai ka tambaya to duk ina taron sahabbai da yaran sahabbai ko? Yanzu ga wani yazo bai Yahudi yana hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to idan akwai maslaha da aikin da zai yi wanda babu wanda zai iya a kusa, ko yana da bukatar wata kwarewa, yana da bukatar wannan kwarewa din, babin laifi sai a yi amfani da services din shi kafin bukatar a aje shi da taso, kuma a mu'amalance shi mu'amalar da za ta ba shi damar ya fahimci addinin musulunci, wata rana ya karbe shi. To lokacin da kake mu'amalance shi, kana so ya gane kyawawan ɗabi'un musulunci, ya gane karantarwar musulunci, in yayi rahin lafiya ana ziyartar shi. To yana wa manzon Allah hidima fa marida, sai rashin lafiya ta kame shi. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya'uduhu, sai manzon Allah ya zo mai yana mai ziyarar shi. Fa qa'ada inda ra'sihi, sai ya zauna a daidai kan shi. Yanzu kafin mu tada babin na Imam al-Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka inda ake zama a wajen marar lafiya ko? Fa qa'ada inda ra'sihi, sai ya zauna dab da kan marar lafiya din, ana kunatar marar lafiya ne a je kusa da kan shi. Fa qala, sai manzon Allah ya ce mashi aslim, ka musulunta. Daga cikin siyasar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar ya bai hidima, yana da bukatar shi ma ya karbi addinin musulunci. To sai manzon Allah ya zauna dab da kai shi, da manzon Allah ya kalla wannan rahin lafiya ta sa ba ta tashi ba ce kuma ga yayi hidima a gidan manzon Allah a je lahira bai musulunta ba kamar bai ci bari ba jewa sai manzon Allah sai mashi asli ka musulunta fa nazara ila abi sai dan kai sai ya kalli mahaifin shi mana ina da sha'awar musulunci tun dadewa amma wata gilba bana nake jin so sai dan kai sai ya kalli mahaifin shi wa huwa inda ra'sihi shi ma mahaifin nasa yana dabda jikin kanshi daga kenan inda kawai manzon Allah da karfi yake so ya musulunta to yana tukka ne yana warewa kamar yadda aka yi da bakwai shi yana karanta mai suna warware mashi ko ka musulunta suna cewa zaka bar tafarkin iyayenka ka musulunta zaka bar tafarkin iyayenka ka musulunta zaka bar tafarkin iyayenka haka aka yi tai har Abu Talib ya cika ba tare da ya ce la ilaha illallah ba to da yace mashi ka musulunta sai da kai sai kalli mahaifin shi fa qala lahu sai yace mashi abi abul qasim sallallahu alaihi wasallam kai biyayya ga abul qasim abin da yake fada yake karantarwa gaskiya ne taurin kai da irin namu amma yanzu kai tunda lokacin tafiya yayi karbi eh ne siyasa ko shi kuma yana ga akwai sauran lokaci akwai ɗan dabaru da za su eh ko kuma su sun yi kwari a cikin aqidar ba za su iya bari ba ke sa wasu malaman suke ganin cewa wanda yayi kwari a cikin arnanci nasaranci da yahudanci ko majusanci to wannan tunkwara su da barin su ga wannan addini yana da matukar shi yasa to amma ƴaƴan su aqidar bata gama shiga cikin zuciyarsu ba musamman in suna ta kwadadde ne da ƴaƴan musulmi ko auna ko a primary school idan ka samu dan karamin yaro yana zuwa primary a cikin musulmi dan haka yana sha'awar abubuwa da yawa na musulunci yana kokarin yin sallama yana kokarin yin gaisuwa irin taku in ana sallah zaka ga yana kokarin kwatantawa in kuna karatun qur'ani zaka ga yana kokarin yi in kuna hadisi da wai zaka ji yana har karatun qur'ani islamiya al hadith al awwal wa duka hange na kokarin yi saboda waccan aqidar ba ta yi kwari a ran shi ba to karɓo musulunci yana da sauki a gurin shi to wannan a iya mu'amalantar su kuma a iya ziyartar su in ana sa rai wannan ziyara za ta bada dama su karɓi addinin musulunci sai ce mashi kabu baban qasim fa aslama wannan ya rantsa ya musulunta ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa manzon Allah ya tabbatar da yaron da mahaifinci duk da gaske suke ba siyasa ba ce musulunci ne na gaskiya fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqul manzon Allah ya fita yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da shi daga fadawa wuta alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar godiya ta tabbatar wa Allah da ya kubutar da shi daga fadawa wuta wanda yasa malamai suka tattauna to an ce gulam kuma an ambaci wuta tare da cewa gulam ta kanzo a matsayin saurayi wanda ya cika shekarunsa ana iya ce mai gulam a larabci sannan kuma ana iya cewa wanda yake dan karami sosai shi ma ana iya ce mashi dan gulam ne wanda yake da wai ma ana iya ce mai gulam kamar hadisin Allah dan Abbas ya gulam inni uallimuka kalimatin inni fadillaha ihafazta ihaballaha tajidhu to da haka kamar wani yaro shi ma dan gidan Ummu Salama sun zo cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga hannunsa yana yawo a cikin ƙarya sai ya rike sai ya ce ya gulam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminka yaro ka ambaci Allah ka ci gabanka kuma ka ci da hannunka na dama sai ya karantar da shi abubuwa guda uku na dubancin abinci samillah ka ambaci Allah wa kul bi yamini ka ci da dama wa kul mimma yalika ka ci abin da yake gabanka amma kul mimma yalika idan ya kasance abu ne iri daya shinkafa ce aka zuba muku gaba daya to ci gabanka amma faranti ne mushakkal abinci ne kala kala kuma kai gabanka an tare gurasa eh kada kowa ce maka wa kulmi mayalika eh ka iya zagaya gaban kowa ka dauko abin da yayi maka aka ga wani hima babban mutum mun tafi daga dai kalmar gulam din kenan ko sun zo cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam plate din abinci ne aka kawo sai manzo Allah ga hannunsa ya je nan ya je nan ya je nan sai manzo Allah ya rike sai ya dawo da shi gaban sa anan za ta tsaya
na'am
sai dauka yi tici yi tici an gama an wanke hannu sai aka wani daren daban nan kuma a barba nan lemo nan gwanda nan kaza ai itatuwa ina biwa ko ina kala kala sai kuma nan sai aka sake tara masa lemon fata misali a gaban sa to wannan kage yanzu na aka mai karatu ba zai tsallaka ba sai ta danna lemon fata a baki shi sai manzo Allah ce yanzu hannun naka zai iya zagayawa a cikin shi wa fawakiha mimma yashtahu ina ji in ban manta ba a daidai na Ibn Kathir anan ne ya tattauna wannan matsalar ɗan aljanna ko ƴaƴan itatuwa mimma yashtahu na to anan ne ya koro hadisi daga cikin hanyar da ake takaririn hadisi akwai shi littafin Ibn Kathir in ka samu wata aya da ta tattauna wata matsala to kusan duk inda hadisan suke a duniya ya tattara maka su kuma tattara ma bidiyon kai fitta ma matsaya a karkashin su to daga cikin tafin takarijul hadis akwai shi littafin tafsir na Ibn Kathir sannan kuma akwai na asalin babban malamin nashi wanda kusan littafin shi tarkisi ne yayi afwan hasan Allah Ibn Jarir At-Tabari to in ka da wannan littafin hadisan da aka kawo karkashin ayan ana takarijul hadisi da su Allah ya sa mu dace duk abin da ya tafi da mu akan al-gulam ne ana iya ga ya mai wayo ana iya ga ya karemi ana iya ga ya saurayi da yake matsayin balaga zaka to idan ya kai matsayin balaga aka ce ya musulunta wannan an karkar da shi daga wuta babu ne ko mai to amma idan yaro ne karemi bai kai matsayin balaga ba kuma gashi an ce zai fada wuta to kenan kananan yara ma in sun mutu kan aqidar iyayensu su ma akwai barazana za su iya fada wuta kenan shi ma malamai sun tattauna wanda ake tsammani aqidar ta shige shi ya shata ko ya girma babu alamar zai zuba to irin wannan koda sun mutu suna kananan yara Allah zai kona abin shi wanda ake tsammanin aqidar ba ta musu tasiri ba kai lokacin da ta tantance ba munin aqidar da kyawunta wadannan su ne ake tsammani insha Allah ta'ala tasirin iyayensu ba zai iya shafar su ba malamai da sun tattauna kan kananan yara na musulmi da ba na musulmi ba wanda suka mutu me mamaye su yana ji hadisin Usama ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake gidan aljanna ya wadatar da wani datti da a gindin biliya da kananan yara da yawa a tare da shi sai manzon Allah ce wannan suwaye malaikun suka ce mashi in qalik muje da suka kare zagayen su aka dawo sai aka ce shi wannan danci da annabi Ibrahim ne alaihi salam wanda suke tare da shi sai aka ce fa auladun nas ƴaƴan mutane ne wanda suke rasuwa suna kanana to idan ƴaƴan mutane ne to da yahudawa da kristoci da wayi za su fada ciki amma riwaya da take fa auladul muslimina ƴaƴan yara ne musulmi to sai malamai suka ce sai ƴaƴan musulmi waɗannan su ne suke shiga gidan aljanna Allah dai ya sa da yaran namu da manyan namu Allah ya cike mu da imani mu je aljanna da rahmar sa da tin kunshi so mun samu iyadatul mushri amma ana yi ne idan akwai maslaha ta karɓar sakon musulunci babu ma ya qulu lil marid babin abinda zaka ce ma maran lafiyar idan ka je gurin shi hadathana isma'ilu ibnu abi uwaisin قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لوك سلم أن الله صلى الله عليه وسلم يجي مدينة وعك أبو بكر وبلال تو أبو بكر ده بلال سيسك يفاما ده زصري هل وعكم متشوى جنفاتينكو ko dai zazzabin ko kuma ciwon daga bai da radadi da suke a dalilin angaji ko kuma dalilin zazzabi ya riga ya ci gabbai wani ne ake kiran shi alwa'ab to wu'ika abubakar wa bilal da abubakar da bilal sun yi fama da kazamin zazzabi qalat si aisha tace fa dakhaltu alaihima sai na shiga gunda suke da abubakar da umar din kamar a guri daya ake jinya su da bilal kai akon fa qultu sai na ce ya abata baba kaifa tajiduka ya kake jin jikinka ya halin da kake ciki kaifa tajiduka ina da irin abin da wani yake cewa ya jiki ko to babu laifi idan ka je wajen mara lafiya ka tambaye shi ya jiki ya kake jinka ya yanayinka kaifa tajiduka wa ya bilal kaifa tajidu sai ma bilal ya kake jin jikin na ya kake fama da jikinka kada kenan hatta abin da zaka tambaye mara lafiya musulunci bai bari ba sai da ya karantar da kai qala wa kana Abu Bakarin mai riwaya sai yace shi Abu Bakar ya kasance idza akhadathu al-humma yaqulu idan zazzabin ya nika shi sai Abu Bakar ya kuda baki sai yace kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi wani baiti ne na waka sai yace kullu mri'in kowa musabbahun fi ahlihi mutuwa tana iya wayewa da shi a cikin iyalan shi in dai dan adam ne to wata ran a cikin iyalan shi za a wayi gari babu shi kalmar musabba shine a wayi gari da wani mummunan abu ko labarin mutuwa ko labarin yaki yazo ko wani tashin hankali a wayi gari da shi wani ina ce kira tasbih musabba ko sabbahu sabbahum kaza to shine wani abu na maimuni ya faru ga al'umma yace to kowanne dan adam zai iya wayar gari mutuwa ta ritsa da shi a cikin iyalan shi wal maut mutuwa kam adna tana da kusanci da mutum min shiraki na alihi sama da katanar takalmi shi yanzu dai kalla in ka sa katanar takalmin kai da take mannewa a jikin kafarka musamman ma a ce ka dade a zauna kafar ta kumbura sai ga har sawu take a jikin me a jikin kafarka to amma mutuwa ta fi kusanci da mutum sama da yadda katanar takalmi take a jikin dan adam wannan shine abin da Bilal ya Abu Bakar yake faɗa in ciwon ya mai ciwo sai ya faɗa sai ya kwantarwa da kansa hankali kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'bihi shi kuma Bilal idza uqli'a idan ciwon ya sassauta mashi yarfa'u aqiratahu al-aqir as-sawt yarfa'u aqiratahu sai daga sautin shi fa yaqul sai ce ala laita shi'ri hal abitanna lailatin ko hal abitanna lailatin lailatan biwadin wa hawli izhirun wa jalilu wa hal adim aridna yawman miyaha majannatin wa hal yabduna li shamatun wa qatilu shi kuma sai ya faɗi wannan baitin waka yace ala laita shi'ri kai ce ko zan ina ma dai na sani hal abitanna lailatan ko zan iya kwana wata rana biwadin biwadin anan gurin kamar a cikin kwari amma yana nufin a Makka ko zan iya sake kwana a Makka wa hauli azagaye da ni izhirun wa jalilu a ce ga ita tan izhir wannan karan ko gambar da ake saka daki da ita ita ce izki wanda ake yin kabari ake rufin daki kamar zanga ko abin nan gamba ko karahin ake kiran sa izki to zan iya wayar gari a irin dakunan nan na Makka wanda yake akwai izki a cikin shi wa dalil da kuma hura ita ce ake yanta da ita a sa a jikin daki ko a karam kallan an ka ga da kai ko ka san yanta aga amala da san yanta ba sai wani ke sama ba ka san shi ba ka san yanta ko wa ya san yanta ne ba a kage ka girme ta shi yasa da san bai dan karami ai wa ya san yanta a kai ma babba ne ai sai me yanta to na eh sai ayaya na yayi ta kai ta kai goma ko ciyawar hura ake samowa za ka ga ana sun ana dan sa ta kusa da kusa haka a tantanka ta a tantanka ta a tantanka ta to idan an gama yin aikin kallo ita ce ake sawa a zagaya a jikinta ita ce ake ce mai yanta ko to su ma larabawa da dakunan su irin haka suke yadda ake tsaye da wannan itatuwan da wannan zanin a jiki haka ita ma ake sawa a bebaye wannan yantar a kanta ina yake cewa to hal abitanna lailatan biwadin wa hawli izhirun wa dalilu irin dai dakunan mu na fulani irin na fardo wa hal aridna yawman miyaha majannatin ko akwai ranar da za ta zo a ce gani na je ruwan majanna wani idan ruwa ne da yake bulbulowa mutan Makka yana da kwarciri a gurin su to akwai ranar da zan sake ziyartar wannan ruwan wa hal yabduna li shamatun wa qafilu akwai ranar da zan sake ganin waɗannan duwatsu wasu manyan manyan duwatsu ne wasu sun ce duwatsu ne wasu ma sun ce wasu gulabe ne na ruwa da shama din da qafil akwai ranar da zan sake ganin su to kaga shi wannan Abubakar idan zafin zazzabi ya taba shi sai wa kafa ta'aziyya watan wata rana mutuwa za ta zo ta dauke ni da safa cikin iyalaina sai kwantar da hankalin shi mutuwa dai da bako da dan gari ba wanda ta bari dan haka dan nazo bakunta ciwo ya same ni mutuwa tana iya daukan kowa a cikin iyalan shi shi kuma da idan ciwon ya matsa shi shi kuma sai ya dauko wannan baitin waka an ce asalin baitin kan wakar ba shi na biladin bane ba akwai wanda arna suka taba kora daga maka ko kuma irin rikici da ake da jurhum da sauran kabilu sai suka kori wannan mutumin daga garin maka to alhinin an korin shi sai yake karanta wannan baitin kan alalaita shi'ri hal abitan lailatan biwadin wa hawli idkhirul wajalilu to shi ma bi da sai ya rawaito wannan wakar sai ci gaba da maimaita ta bus al'ada wanda zai waka daban wanda za su yada wakar daban ne ko yau wani da ya saki dan kidin sa na waka haiga ko ina masu shiyarin da masu wane ne duk sun yada ta to su ma larabawa haka suke in kana cikiyar abu ko kana neman abu ko wane ne baitin waka zaka yi guda ɗaya ko biyu ko uku da anwarta to zaka samu labari kamar baban Zaid shi ma da ya neme shi a duniya ya neme shi ya rasa to duk inda ya ga ayarin matafiya shi ma sai ya rera waka ina ba da wakar da yake maimaita su ma sai mawaka sun ta dauke ta duk inda suka je kai wannan wakar ka gaji kai wannan wakar ka gaji kai wannan wakar ka gaji shi ma sai ai wannan wakar ta baban Zaid har aka samu labarin yake sai masa aika Zaidin da kake nema na samu labarin sa yana maka yana bauta amma a hannun wani mutum mai karamci shine sai ka ho garin maka aka hada shi ga Zaid ibn Sabit din ko ga Zaid wanda yake Zaid yake ko wani ne Rasulullahi Zaid yaran manzon Allah dai sallallahu alaihi wa sallam ko eh to sai ya same shi aka ya same shi aka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tabbatar cewa mahaifin shi ne to ga ni ga kai yaran yanzu ga wanda yake so in ya yarda kai mahaifinka ne zai mahaifin shi ne zai bi ka ku je ku tafi na yafe kyauta bana bukatar falsa in ya yaku zai zauna da ni to babu abin da za a bani a duniya in sauka ta wannan aka kira yaro ka gane wannan ce wannan mahaifina ne wannan bai ce wannan yayan mahaifina ne ko kanan mahaifina ne wa kake so ka tafi da shi yace zan zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a turo a lokacin ba ma turo shi wajen a ya zama annabi ba yace yanzu ka zabu ka zauna a kanjin bauta akan ka koma gidanku yace na zabu zama da wannan mutum ne ko shi kuma karancin da aka ya zabu zama da shi to ya kaga hannun shi a gaban mahaifin shi yace jama'a ku shaida daga yau Zaidu ya zama dana yarithuni wa arithu sai gaje ni in gaje shi ba dai yace to duk wanda yayi wannan kuma ya isa mai karanci yanzu ya fita daga bauta ya koma da shi kuma Zaidu ashe yana ji a jikin sa akwai alherin da zai zo nan gaba alherin ya zo aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabci ya karba annabci ya zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har aka yi aure har aka kirye wata sunna ta Larabawa a dalilin matar da ya aura Allah madaukakin sarki ya samu da shi Ala Aisha Aisha ta ce radiyallahu anha faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai na zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin da ta ga mahaifinka da Bilal fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala sai ce Allahumma habbib ilayna al-Madina Allah Allah ka sa Madina ta zamanto abin soyuwa a zukatan mu ka hubbina makkata aw ashadda kamar yadda muke son maka ko sama da yadda muke son maka wa sahihha Allah ka gyara garin Madina ya zamanto gari ne mai dadi wa barik lana Allah ka sa mana albarka fi sa'ina akan sa'in da muke awo alasaini wa muddiha Allah ka sa albarka a cikin kwanan awanta wan kul hummaha Allah ka dauke zazzabin da yake cikin ta faj'alha bil duhufa Allah ka je ka tare shi a garin duhufa shi kuma wannan wani gari ne dab da garin maka inda nake ji mutanen misra da iraki da ma ɗan bangaren ake daukan miƙafi zuwa aikin makin haji sai ce Allah ka dauki wannan cutar ka je ka tare ta a wannan gurin nan garin musulmi ne can kuma wanda suka uzura wa manzon Allah ne kuma suna hiryan a ba da taimako a cutar da musulmi to a dauke musifa daga gidan musulunci a je a dora ta a kasashen arna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da wata riwayar kamar ta Bukhari sai yake cewa Allah ina roƙonka ka tsinewa Shaybatu ibn Rabi'a da Utbatu ibn Rabi'a da Umayyah ibn Khalaf sai Allah ta tsine musu albarka akhrajuna min ardina ila ardil wabal sun koro mu da kasar mu, sun kawo mu kasar masifa da bala'i. Ita Madina kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce wani irin gari ne da baka iya zama a garin ba nan garin bane, kana shiga garin zaka ji ta fara karkarwa da zazzabi. Haka wannan gari ne. To sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar, to Allah ta dauke wannan zazzabin, to shine zaka shiga ka zauna lafiya. A dauke wannan damuwar da ciwon da yake jikinta, sannan garin ya dawo garin zama gaba. Amma har yanzu an ce akwai wanda in dai ya shiga cikin garin Madina yanayin jikinsa ya canja. Sannan kuma siffar da Allah ya mata, in Allah ya yarda idan mutum akwai munafurci a zuciyarsa ba zai zauna a garin ba. Zai ji ya tsani garin, baya kaunar garin. Kuma sai an gane baya kaunar garin, yana daga cikin garin da Allah ya masa baiwa munafukai ba sa samun sakewa a cikin wannan gari. Yana cikin garin da kuma koda dujar ya zo Allah ya bashi tsaro, dujar ba zai shiga garin ba. Zai zagaya duk kofar da zai shiga sai tada mala'iku sun mata kawanya, kowa ya rike hannun kowa. In ya leko taran sai ya koma, in ya leko taran sai ya koma, mala'iku sun yi banga banga. Shikenan in ya tsaya a bayan garin, to duk wanda yake da munafurci da kansa zai ke sulalewa, sai ya zo ya kawo fatsi a ayarin duda sai ya kara gaba ya taho Madina. Nan ma idan ya zo duk kofar da zai shiga mala'iku sun tsare, amma duk ya nasa ya nasa sai sun fito, sai sun kada sun bi shi. Ita ce masifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a taba duniya irin ta ba, masifa ta dujar. A kwana 360 sai ya gama duniyar wannan da yawo. Kwanan sa na farko idan ya fito, manzon Allah ya ce za a rike rana, sai ta yi kwana 360 bata fada ba. Shekara guda cir daga hudowar rana kafin ta je yamma, lissafin shekara guda ne cir. Za a ga agogon kai na tafiya awa 24 da 4 da 4 da 4 da 4 da 4, amma ranar tana nan bata gama dagowa ba, sai kai kusan wata bata zo ba lokacin walaha. Haka za a yi ta tafiya, haka za a yi ta tafiya, in ta fada to kwanan dujar guda daya ce, ba kuma shekara ta ci. Kwana na biyu da za a tashi wata guda za a yi cir, kwana na uku sati guda ne cir, sauran kwanakin su ne kwanaki daidai irin na duniya. Sahabai suka ce to idan muna nan a wannan lokacin ya za mu yi da sani? Sai manzo Allah ya ce faqduru laha qadraha, kuke kiyasta mata lokacin, yanzu azahar ta yi, yanzu al'asar ta yi, yanzu magariba ta yi, yanzu isha ta yi, yanzu asuba ta yi, haka za a yi ta yi an yi kwantallar kwana 360 sannan rana za ta fara. Kai da ke kiyasta mata lokaci, ake kiyasta mata lokaci. To wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada na dujjal, kuma shi ne ake aiki da shi a garuruwan da rana ba ta fada ko garuruwan da rana ba ta fitowa. Akwai garin da rana take awa 23 kan ta fada, to su ma haka za su yi littafin sallar su. Akwai garin da fitowar rana da fada wata gaba ɗaya awa kuka ɗaya take, to su ma za su yi da sallah. Irin wannan lissafin da aka yi na dujjal, haka malamai suka musu fatawa, haka za a yi lissafin sallah ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To manzon Allah da ya tsine waɗannan mutanen guda uku, muhalli shahid dai me zaka ce wa mara lafiya? Ga nan Aisha ta ce wa mahaifinta kaifa tajiduka, ta ga ya Bilal kaifa tajiduka, sannan ta zo ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin da ta same su, kai addu'a Allah ya dauke wannan zazzabin daga garin Madina. Sannan sahabban manzon Allah suka samu sauki. Kuma ne kina maka suma mutane ne irin kowa. Yau idan aka dauke ka daga garin ka aka maida ka wani gari, wani ne shekara uku bai ji jikinsa ya tsaba da garin ba, in magariba ta yi kamar an masa duka ko ila aka sai rasa ina zai sa san shi, ko da kuɗi yake samu da komai da wahai ka ji baya jin daɗi, amma da ya hau mota ta hogari sai ka ji ya fara murmushi yana dariya, zai dawo gida sai ka kai shi cikin beni da alkayan alatu da komai, amma zuciyarsa ta kwanciya. Amma da mota ta ɗauko shi ta zo ta kaje a wani ungurumin daji, zai gangara kilomita biyar karasa gidansu, sai ya ji daɗi a ransa. Zai keta ciyawa da daji da ruhu da shabara, a haka ne zai ji daɗi. Nan ne gidansa, nan ne inda Allah ya ƙwalla farashi. To mutum ba ya iya zama a guri har sai idan Allah ne ya zaunar da shi, har sai idan Allah ya kwantar da hankalinsa, sannan hankalinsa yake kwanciya a iya guri. Allah ya samu dace. Haddathana Ma'ali qala haddathana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يؤود. معنى الله صلى الله عليه وسلم لا شيء يقول بل عربا قوي لن يدوب شيء. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يؤده شيخ من ذن الله إذا يشيق وجمال الله في أدن يدوب شيء. قال سيسي لا بأس طهور إن شاء الله. ba damuwa, kafara ce ko tsarkaka ce da yardar Allah madaukakin sarki. Yanzu nan ma mun sake samun abin da za a iya gaya wa mara lafiya. In ka je gurin sai ka ce mishi la ba'sa qahurun insha Allah. Wannan ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ya jiki an same shi ne daga irin lafazin da nana Aisha ta gaya wa mahaifinta ta gaya wa Bilal. Wajen manzon Allah shi kuma addu'a ce la ba'sa qahurun insha Allah. Kala sai shi wannan balaraben ya ce zaka qahurun wannan ne tsarkaka kalla ko kadan bal hiya kuma takur au tasu zazzabe ne kawai ke ta farfasa ala shekin kabir akan tsoho tukuk tuziruhu alqubur za ta kai shi har makabarta. Kala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa na'am idan
na'am
mun mutu hadisin awaye ko amma Imam al-Bukhari ya maimaita shi anan dan a fidda ma fiqhun abin da ake gaya wa mara lafiya idan an je gurin sa la ba'sa qahurun insha Allah. Na la ba'sa alayka ko babu damuwa akan ka qahurun insha Allah tsarkaka ce da yardar Allah madaukakin sarki. Hadathana Ahmad ibn Isa qala hadathana Abdullah ibn Wahab an harmala am Muhammad ibn Ali al-Qurashi an Nafi' qala kana ibn Umar idha dakhala ala maridin shi kuma ibn Umar idan ya shiga wajen mara lafiya yasaluhu yana tambaye shi kayfa huwa ya yake zai tambaye mara lafiyar ya kake jin jikinka yasaluhu kayfa huwa zai tambaye shi ya yake fa idha qama min indihi idan ya ga mashi da sauki alhamdulillah kaza da kaza in kike rancen da zasu in ya meke da wajen sa zai koma sai ya ce khara Allahu lak khara daga kalmar khairu ne ko khara Allahu lak ma'ana Allah ya kara maka alkhairu ko Allah ya kawo alkhairi wa lam yazidku alayhi ba zai kara komai ba kayfa huwa sai maka kayfa halu ya halin da kake ciki shine abin da zai tambaya nan an kawo ne saboda ba magana ta gaba da gaba bace zai tambaye mara lafiyar ya yake in kuma gaba da gaba ne za tambaye ya kake ku kayfa halu kayfa anta yaya kake wani hali kake ciki a alhamdulillah ciki da sauki wala alhamdulillah ana ƙara samun afwa normal dai da ake yau da kullum ko in ya meke sai ce khara Allahu la da Allah ya karu alkhairi Allah ta aje alkhairi in ma rayuwa ce za ta zo a baya to Allah ya tabbatar da alkhairi in lahira za a tafi to Allah ya tabbatar da alkhairi wajen tafiya lahira khara Allahu laka wa lam yazidhu alayhi baya ƙara masa komai akan wannan babu ma yujibul marid sai mu fara akan shi insha Allah ta'ala. حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر حجاج يا شيخ زياره عبد الله بن عمر وانا عنده شي عمرو بن سعيد قد شي سعيد كان بابا عمرو بن سعيد يسكي انا تاره دما انا تاره عبد الله بن عمر فقال سيتي كيف هو يا حالين da yake qala salih yace yana nan a matsayin mutumin kwarai mutumin arziki salih alhamdulillah lafiya qala man asabaka waye ya samar maka wannan ciwon waye ya haifar ma da wannan ciwon qala sai yace asabani man amara bi hamli salahi fi yawmin la tahillu fihi hamluhu yani hajjaj yana cewa wanda ya samar mun da wannan ciwon shine wanda ya sa a dauki mashi a ran da Allah ya hana a dauki mashi shi Abdullah ibn Umar yana cikin wanda suka taya Abdullah ibn Zubair yaki to an ce yana dike da jikin wannan wa yake da suna rigar Ka'aba to abin shi Hajjaj ibn Yusuf ya shigo har ariyar Ka'aba din da makamansu suka shigo kuma kusan lokacin aikin Hajji to ɗaya daga cikin su shi ya sa wani guba a tsinin mahin su sai ya soki a zaɗan Umar a cikin digadigin shi wannan ciwon shi ne da ya zama to masa kamar ciwon ajali sai ake ba Hajjaj ai an soki Abdullahi dan Umar sai ya zama ziyara shi wani hali kake cike ce lafiya alhamdulillah ya aka yi ciwon ya same ka yace kai ne kai kace a ɗauki makami a ciko cikin haramin da Allah ya hana yaki a ciki don haka duk abin da ya faru kai ne sababi. Kaga abin da yake nufi? Yanzu ana magana ne akan kaifa ko ma yujibul balid, yadda mara lafiya zai amsa ko. So idan akwai wani abu wanda yake sababi ne na zahiri, idan dan adam ya dora akan wannan sababin na zahiri, ba za a ce ba yayi shirka ko ya faɗa abin da bai dace ba. Misali mutum yana zaune sai ka dauki wuka sai kake wasa da shi, kana masa irin wannan wasan haka ko cut da ka jefa sai ka soke ga ido, ya haka ta faru sai ka ce wane ne haka ne ko? Abin da kake nufi shine sababin, in ba dan yayi wannan garajan ba da hakan ba za ta faru ba. Yanzu kana nufi idan akwai sababi, in ka faɗi sababi babu lafiya, ya aka yi rai lafiya ta same ka, Allah ne ya kaita. Wane ne sababi? In akwai sababi na zahiri, in ka danganta wannan ba matsala ba ce, wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka faɗa ya zama to daidai, Allah amfane mu da shi. Wanda yake akwai kuskure, Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. ga tambayoyi kamar haka. wanda yake assalamu alaikum, malam mutum ne yake shirka duba kuma yana limancin sallah, ya halatta a bisa bai halatta ba abu dan duba sallah, saboda shi a karan kansa wanda yaje hunta ma ba shi da sallah ba da na shi kuban jafiya. man ata fahiran aw arrafan fasaddaqahu fima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad wa la tuqbalu lahu salatu 40 yawman. Duk wanda yaje wajen dan duba ko dan sihiri ya tambaye shi ya bashi amsa, ya yadda da amsar ya kafara, ko kuma an zubar da sallar sa ta kwana 40 zuwan kawai ya fada ka ce kai wannan makaryaci ne, akwai asarar sallar kwana 40 ka yadda akwai asarar imani. To wanda in an je za a barar da imani, ya zai ja masu imani sallah ta karbu ba za su yi ba. Don mutumin da yake duba ba abin sa sallah, in kai wallahi wasan da kake dan da ka bihi gara in ka fito kawai kai adun gura tare da yara kofar gidanka ku koma ya ta sauki. Malam ayi jan hankali ga musulmi domin yi wa junan su sallama da kuma amsa sallamar. Ya kamata ake yada sallama, afshu salama ta habu, amma adullukum ala shay idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzo Allah ya ce in nuna muku abin da in kun yi za ku kaunaci junanku, ku yada sallama a tsakani. Wannan ya faɗa ne a bayan ya ce mutane ba za su taba shiga aljanna ba sai sun kaunaci junansu. Ya za ku kaunaci junanku, sai manzo Allah ya ce ku ke yada sallama za ku kaunaci junanku. Sannan kuma ita ce gaisuwar 'yan aljanna, ita ce gaisuwar mumini a duniya. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Allah ya sa mu dace. Menene hukuncin cewa amma alaikum maimakon sallama alaikum? To abin magani ba ne mutum ne. Na? Amma alaikum. To Allah ne ban ma san ana ma an sa da haka ba. Kananci ne. Ai masalar ka san su ba kana in kana bin su ko bai karyawa su ci. Eh ka kyale su gaskiya. Kai abin da ya dace kawai. Assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh. Eh amma salam din nan da ake ko irin na en Facebook din bai dace ba. Assalamu alaikum, wannan shine abin da ya fi dacewa wallahi ta'ala alam. Assalamu alaikum, ala gafar ta mallam, ina maka fatan alkhairi duniya da lahira, ina maka fatan alkhairi kai ma duniya da lahira da duk masu tare da mu. Tambaya ta shine dan Allah ina so mallam yin bayani akan zakar ridi, ana fidda masa zakka ko ba a fidda mashi? Idan ka noma ridi ya kai buhu 5 da dori 6 bai karasa ba, zaka raba gida 10 ka dauki 9 ka bada guda 1. Allah ya saka wa mallam da alkhairi, amin. Assalamu alaikum, mallan tambaya ta anan ita ce kai bayani akan wasu addu'o'i guda 2. Ta farko ita ce Allahumma warzuqni, dan Allah mallan abun bayani akan ta. Ta biyu ita ce wala haula wala quwwata illa billah, ita ma amin karin bayani akan ta. To ba sai da ne bayani Allahumma warzuqni ba, amma dai Allah ta azurta ni ita ce abin da ake nufi. In kana neman arziki ka nanake mata, insha Allah Allah zai baka arzikin nashi. Ana yin ta kuma tsakanin sajdodi guda 2. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini warfa'ni wajburni kusan lafazi guda muka ne akan kalmar warzuquni a tsakaninsu. Wala haula wala quwwata illa billahi kana nufin cewa ba ka da dabara, ba ka da tsimi, har sai abin da Allah ya kulla ya so ya faru shi ne zai iya faruwa, shi ne kalmar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wannan idan dabara ka ta kure, an kure ka, an kure ma dabara, sai ka ce wala haula wala quwwata illa billah, ba ni da karfi, ba ni da dabara sai Allah. Ka gaza Allah zai karasa maka insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Allah kai mallan gida lafiya, amin. Mallan fadakarwa ce nake so a kara wa mutane dangane da take tufafi da suke yi, kuma ya zo a hadisi ma asfala min al-ka'abaini min al-izari fa fil nari a cikin uswatul hasana. Eh, abinda yafi dacewa tufafin mumini shine kar ya tsallake idan sawun shi. In ya tsallake idan sawu dan girman kai da nuna isa, sai manzon Allah ya ce wannan abin da ya kara yana cikin wutar jahannama ne. Man jarra sawbahu khuyala, duk wanda ya ja tufafin shi dan girman kai, to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya kona shi. Haka Umar dan Khattabi wani lokaci yana gargaran rashin lafiya, an soke shi da wuka yana kokarin mutuwa, wani saurayi shigo zai duba shi, sai ga wandan yaron har ya take shi kasa. Sai manzo Allah ya ce ka daga, ai Umar dan Khattabi ya ce ka daga tufafin ka zuwa idan sawunta. Wannan yafi zama mai tsarki ga tufafin ka, yafi kuma abin soyuwa wajen Allah madaukakin sarki. Dan haka a daina take tufafi. Wanda ya kamata su take tufafi mata ne. Mun taho ƙarshen duniya an canja, maza sun take, mata sun tsaki. Allah ya tsaba asiri. Duk mace in za ta wuce galibi sai kake ganin zanen ta tsakiyar kwabrinta. Sai an ga kunshin ta, sai an ga cewa fara ce ko baka ce. In kaga ta kwailin a sama, to ka kalli kasan akwai kwailin ko babu kwailin. Duka shi ne abin da suke bayani ko. Shi kuma mazan da aka ce su tsaye a gani, a ga alamar ƙarfinsu da tsayuwarsu, su kuma sun saka wando sun take. Mai dan tsalo tsalon kwauri ne ko masu kosassun kwauri da sun take ba za a gani ba. Su kuma matan da aka ce a take kar a gani, to su sun tsage, su kuma nan sun take. Shi ne alamar ƙarshen duniya, komai zai ke juyawa clockwise ko. Antu clockwise shi ne tafiyar abu daidai ko. Clockwise shi ne tafiyar sa daidai ko. Antu clockwise shi ne a juyo da ba. Yanzu duniya tana tafiya ne antu clockwise. Allah ya sa mu dace, Allah ya gyara mana. Kuma muna buƙatar addu'a, mun gama jarabawa, muna jiran sakamako. To Allah ya baku nasara, Allah ya sa a dace, Allah ya sanya albarka a ciki lokacin da kake jiran sakamako, kuma kai kokarin gina rayuwarka a daidai lokacin. Ka sama wa kanka sana'a da aikin yi da kokarin fahimtar Alkur'ani da haddar Alkur'ani da hadisai, shine lokacin da zaka ribata. An kai ga cikin gaganiyar karatu na gaba da hidimar aiki da neman kuɗi da wayar abubuwa da za su kuce maka, lokacin da kake jira lokaci ne na faraga ka amfani shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Na'am, to akwai wasu tambayoyi an ware, don haka idan na duba su kamar yadda masu tantancewa suka faɗa, insha Allah idan da buƙatar amsa su za a ji su rana ya tayo insha Allah ta'ala. Na'am. So ta ranar Lahadi ce. To sai dai na karɓi su, ai ban karɓi su ba ko. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.